da mutanen gidansa da sahabbansa da waɗanda suka bi tafarkinsu da kyautatawa har ya zuwa tashin alkiyama. Bayan haka godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya tattara mu da waɗannan fuskoki masu albarka a ƙarƙashin biki da wannan makaranta take yi Ulumuddin al-Islamiyya na cika shekara 10 da kafuwa, da kuma yayi waɗansu ɗalibai ɗan albarka kusan mutum 30 ko sama da haka da Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta su da haddan alqur'ani mai girma. To alhamdulillah, ga waɗannan ɗalibai a zaune, ga sauran ƴan uwansu ɗalibai a zaune, ga iyayensu maza da mata a zaune, ga shuwagabanni da jagorori a birbishinsu. Akwai shugaba na ƙaramin hukumar sabon gari ƙarƙashin jama'atu izalatu bidayatu iqamatu sunna a Sheikh Malam Abdulhamid, Allah ya ƙara masa lafiya ya ƙara ma rayuwarsa albarka, da sauran waɗanda suke halarci a wannan guri da kaya na sarki, tun daga ƴan agaji da ƴan shisba da sauran masu ba da tsaro, da duk wani wanda ya zo gurin nan da ke ya ga abin farin ciki ya farin ciki, ko ya ga abin da ya kamata ya addu'a ya addu'a. To duk muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya saka mu kowa da alkhairi. Wannan makaranta kuma Allah ya ƙara zazzago alkhairi da albarka mai yawa a cikinta, ya saka mu malamanta da alkhairi, ya ƙara musu ƙarfin gwiwa, ya ƙara musu fahimta, ya ƙara musu basira, ya tabbatar da digadigansu da mu har ya zuwa mutuwa. Kuma Allah ya tada mu a tutan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ranar tashin alkiyama. An nemi in gabatar da nasiha. To nasiha ta bata sha bamban da abin da na zo na samu ɗalibai suna magana a kai ba. Kusan na tabbatar da duk wanda aka bashi dama aka ce yi tsokaci a waɗannan ƴan kwanaki ko waɗannan shekaru da muke ciki a wannan ƙasa, idan har ya gama magana bai yi maganar tsaro ba, to lalle maganarsa bata cika ba. Balma hasali, ba za mu ce wajibi duk mai magana ya magana akan tsaro ba, amma lalle abu ne mai girma duk wanda zai bada tasa gudunmuwa a cikin al'amarin Najeriya a halin yanzu sai ya tattauna akan matsalar tsaro. To tsokacin da nake da shi akai abubuwa ne takaitattu, ba su wuce guda uku ko guda hudu ba. Ba manufa ta ita ce in ta kwakulo matsalolin ba, ko kuma in ta shelanta matsalolin, ko in ta zuzutawa, ko in raba laifuffuka in ce wane ne ke da laifi wane ne bai da laifi. Ba manufan ita ce ba, musamman idan Allah ya sa an fahimci abin da waɗancan ƴan uwa na ɗalibai suka gabatar. To ina ganin sun buɗe wata ƙofa mai alkhairi wanda mu sai dai mu dora a kai. Ni tsokacin da nake da shi a nan shi ne, babu shakka duk wani musulmi a keɓance da kuma sauran al'umma ƙasa gabaki ɗaya ya wajaba kowa ya zama mai kishin Najeriya. Wato mun rasa kishin Najeriya jama'a, wannan ya jefa mu cikin bala'i da fitina da tashin hankali. Idan muka ce kishin ƙasa, hakan baya nuni akan abin da ƴan demokuraɗiyya suke faɗi, cewa kowa yana da ƴancin da zai faɗi abin da ya ga dama, kowa yana ƴancin da zai aikata abin da ya ga dama. Kana da daman da zaka nuna wanda ka ga dama komin mutuncin shi da darajarsa ka sako da darajar shi ƙasa. Kamin irin ababen da muke ji a kafafen labaru, ka buɗe rediyo sai ka ji ana zagin shugaban ƙasa, sai ka ji ana zagin gwamna, sai ka ji ana zagin ciyaman, sai ka ji ana zagin mai anguwa, sai ka ji ana zagin wani malami. Wallahi irin wannan mummunar ɗabi'a ba za ta kai mu ga gaci ba. Idan aka ce kishin ƙasa, abin da ake nufi shine tsari da kuma bin tsari da doka da oda. Idan aka ce kishin ƙasa, ana nufin masu ilimi su zauna su fitar da hanyoyin da za a bi a cimma nasara, su kuma sauran ƴan ƙasa kowanne ya sanya himma ya nemi taimakon Allah ya bi dokokin nan da tsare-tsaren nan da aka tsara. Idan aka ce kishin ƙasa, abin da ake nufi shine kowanne a cikinmu ya shirya ɗaukan nauyi, ya shirya ɗaukan abin da bai so domin ganin maslahar Najeriya. Kuma mu sani cewa sai mun cire kasala, sai mun cire ta'assubanci, sai mun cire birni da karkara,
sai mun cire kudu da arewa, sai mun cire sama da ƙasa, sai kowa ya zo ya bada irin nashi gudunmuwan, gwargwadon irin ƙarfin da Allah ya bashi, gwargwadon irin dukiyar da Allah ya bashi, gwargwadon irin basiran da Allah ya bashi, gwargwadon irin ƙuruciya da Allah ya bashi, gwargwadon irin mulki da faɗi aji da ƙima a cikin al'umma da Allah ya bashi. Idan muka yi wannan, mun kishiyanci ƙasan mu kenan, ko muna fatan mu ci nasara. A ƙarƙashin kishin ƙasa ne yin addu'a da ƙasan mu yake da matsanancin tasiri, abin da yake da dama daga cikin al'ummar mu yau sun yi watsi da shi. Allah subhanahu wataala ya nuna mana a cikin Al-Qur'ani irin yadda ake kishin ƙasa. Dubi Annabi Ibrahim, wanda Allah subhanahu wataala ya hakaito mana a cikin Al-Qur'ani a wurare daban-daban. Rabbi inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in inda baitikal muharram rabbana li yuqimus salata faj'al af'idatan minan nas tahwi ilayhim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Saboda tsaban kishin ƙasa, Annabi Ibrahim ya je ya share ƙasa, ya aje iyalansa, ya daga hannu ya ce, ya Allah, kai ka ce in kawo iyalaina nan in zuba su, wanda wurin nan babu ruwa, babu tsirrai, babu komi a wannan wuri, amma ya Allah ina roƙonka domin su tsaida sallah, ya Allah ka fuskanto da idanuwan mutane da zukatan mutane su kishiyanci wannan wuri, su riƙa shauƙin wannan wuri, kuma ya Allah ka sanya duk wani mutumin kirki ya jina da sha'awan ya zo wannan wuri. Addu'an da Annabi Ibrahim yayi kenan ga ɗakin Ka'aba ga Makka, har sai ya ƙara warzuquhum minas samarati la'allahum yashkurun. Ya Allah ka azurta su da abinci, ka azurta su da kayan marmari, baya ga shinkafa da masara da wake da ɗaliban nan suka yi bayani a kai, to ya Allah har kayan marmari, lemu da ayaba da abarba da apple da inabi da wane ne abubuwa wanda suke gina jiki, suke ba dan adam natsuwa da kwanciyar hankali, ya Allah duk ina roƙonka ka yalwata shi a cikin wannan ɗaki. Wannan misali ne rayayye daga cikin misalai da Allah ke nuna mana irin yadda iyayenmu da kakanninmu, jajirtattun masoya Allah, nagartattun mutane suke kicin ƙasansu. Wannan ya baiwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dama, yake cewa, ya Allah, babana Annabi Ibrahim ya yi addu'a ga Makka, to ni kuma ina mai addu'a ga Madina. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya riƙa yin addu'a ga garin Madina, yana addu'an Allah ka sanya ma mutanen Madina albarka, ya riƙa addu'a Allah ka yi albarka ga mudu na mutanen Madina, ya Allah ka yi addu'a ga sikeli na mutanen Madina, ya Allah ka yi albarka ga duk wani abin da ke kewaye da garin Madina, da sa'i da amfanin gona da menene, duk sai da manzon Allah ya riƙa yin musu addu'a. Kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama har sai da ya riƙa addu'a, ya Allah, abin duk da ka sanya a garin Makka na alkhairi da albarka, to ya Allah ka ninka shi bi a garin Madina. Sai da ya koma yana addu'a, ya Allah, malaria da typhoid din da ke garin Madina, ya Allah ka ɗauke shi ka mai da shi juhufa. A wancan lokaci juhufa abokan faɗa ne, abokan yaƙi ne, saboda tsaban kishin ƙasa wanda Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yake nuna mana. To yau wane ne ke daga hannu yana ma Najeriya addu'a? Addu'a ta gaskiya, idan ya kofa goshi a ƙasa, zai daga kan, zai riƙa kiran Allah, ya kira sunayen Allah da sifofinsa, yayi addu'a ba din ya samu kuɗi kawai ba, baye addu'a din ya samu gida kawai ba, yayi addu'a domin Allah ya raba Najeriya da miyanku, domin Allah ya zauna da Najeriya lafiya, domin Allah ya yalwata ma Najeriya, domin Allah ya zuzzubo alkhairai da albarkatu a Najeriya. Wane ne yake yin wannan? Ɗaiɗai ku daga cikin mu ne suke yin wannan. Abu na farko kenan jama'a. Abu na biyu, babu shakka ana ta tattaunawa akan cewa ga Najeriya komai ya tabarbare. Eh, haka yake. To amma babu wani abin da zamu iya daukan izina a cikin abubuwan da muka yi a baya kaɗan nan. Jama'a ku sani cewa Allah mai kishi ne. Allah yana kishin shari'arsa. Allah yana kishin tauhidinsa. Allah ne ya umurci bayi cewa su tsaida tauhidi. Kada su yi shirka da shi ko misƙala zarratin. Amma sai ga ƴan Najeriya kan ba. Shirkan da mushrikan Qurayshawa ba su yi shirka da Allah a cikin irin wannan ba, ita ce shirka a cikin rububiyya. Lokacin da aka zo ana shirye-shiryen zaben 2015, sai 'yan ƙasar Najeriya gabaki ɗaya suka kwace ma Allah rububiyya, suka mai da ita ga hannun shugaba Buhari. Wane ne ke talautawa? Allah. Wane ne ke azurtawa? Allah. Wane ne ke gyarawa? Allah. Wane ne in ya bada babu wanda ya sai ya kwace? Allah. In ya hana ka babu wanda ya sai ya baka? Allah. Amma sai 'yan Najeriya gabaki ɗaya suka kwashe wannan rububiyyar ta Allah, suka danka ma shugaba Buhari, suna faɗi, suna ƙudurtawa a cikin zukatansu cewa ai da zaran Buhari ya zo maganar Najeriya matsalar ta ƙare, ai Najeriya ba wata sauran matsala, kai shi ma Buhari Allah ya gafarta masa, shi ma sai da ya faɗa cikin irin wannan mummunan kuskuren da ya zo yana faɗin. Idan ya zo cikin wata shida zai kawo da matsalar tsaro, cikin wata uku zai dawo da tattalin arzikin Najeriya. Ya rika faɗin wannan a cikin campaign ɗinsa, wani lokaci ma ko insha Allah ba ya faɗi. Wannan ba ƙarfin Allah bane ake neman a kwace. To jama'a mu sani, a cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa, Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa, al-kibriya'u izari wal-azamatu rida'i. Allah yake cewa ku sani girma ta wace mayafina ne, ɗaukaka da bunƙasa jautona ne. Bi ma'ana malamai suka yi bayanin cewa kamar yadda ka san riganka da wandonka, yayin da ka sa riganka da wandonka ai kai kadai ka sa, babu wanda ke tarayya da kai a ciki. To walillahi almasalul a'la, Allah ya sifanta da sifa na girma da buwaya da bunƙasa da isa. Sai Allah yake cewa faman naza'ani wahidan minha ko minhuma, auka maqala, duk wanda ya nemi jayayya da ni a cikin ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan, ya kwace girma ta ya ba kansa, ya kwace buwaya na da isana ya ba kansa, duk wanda ya kwace min wannan, inji Allah. Allah subhanahu wata'ala yake cewa azabtuhu, sai na danda na mai azaba, inji Allah subhanahu wata'ala. A wata riwaya yace azabtuhu fi nari, wallahi sai na kifar da shi a cikin wuta. A wata riwaya yace qasamtuhu, sai na yi kace-kace da shi. To jama'a musulmi, a yau halin da muke ciki ba ga kace-kace muna gani ba, ba ga azaba muna gani ba, to muna roƙon kada Allah ya kifar da mu a cikin azaban wutan jahannama. Amma dai mun kwace ma Allah rububiyya, sai mun zo mun tabbatar da tauhidi ga Allah, abin da ya cancanci Allah mu bar ma Allah, abin da yake na bayi ne mu bai wa bayi, amma al'amarin mu muna mai da shi zuwa ga Allah subhanahu wataala. A gefe guda kuma sai da ta kai ma 'yan Najeriya, kuma bayan an fara gudanar da mulkin sai suka koma suna ma Allah rashin ladabi. Lokacin da aka fara jarabtar mu da tsadan kayan abinci, sai ka ji dan Najeriya ya ce shi wallahi da wannan tsadan kayan abincin ga rabo ku haramta dawo. Wannan ba rashin ladabi ga Allah bane? Ba rashin kunya ga Allah bane? A cikin hadisi manzon Allah ya ce salallahu al'afu wal afiyata, ku roƙi Allah al'afuwa. Me ya ma'anar al'afuwa? Shine Allah ya muku rangwame, Allah ya muku rahama, in ma laifi kuka yi Allah ya rufe ya yafi. Al'afiya shine Allah ya baku lafiya, ya amintar da ku daga dukkan abin ƙi, dukkan abin da rai bata so, dukkan sharri, dukkan fitina, dukkan abin da zai kai ga zuban jini ko salwantar dukiya. To ku roƙi Allah ya baku lafiya daga gare shi. Da haka yayin da abinci ya tsada, sai mu ce ya Allah muna mai da al'amari zuwa gare ka, Allah ka sauƙaƙa mana, Allah ka rangwanta mana, Allah kai ne al-musa'ir, ya Allah kai ne ke sanya farashi ya sama ko ya ƙasa. Haka yazo a cikin hadisi. Amma sai muka koma muna izgili ga Allah, mu wallahi da wannan tsadan abincin ga rabo ku haramta dawo. To gaye nan Allah madaukakin sarki majiro kon bawa, gaye nan boko haram ta dawo, ga kuma boko haram ta ƙara akan abin da muka santa a da. Da haka jama'a sai mun koma mun zama masu ladabi ga Allah, mu gane cewa mu bayi ne, mu gane cewa mu kaskantattu ne, mu fuskantar da kawunan mu da zukatanmu, mu daga hannanmu zuwa ga Allah subhanahu wataala. Sai Allah subhanahu wataala ya ba mu sauki da rangwame. Sannan abu na uku, jama'a mu sani cewa kamar yadda wancan daliba ta kawo, babu shakka zunubin mu da laifuffukan mu su suka bude babbar kofa da muka fada cikin halin da muke ciki. idan nace zunubi da laifi kowa ka daga nan ya san zunubin shi da laifin shi ni na san nawa kai ma ka san naka koda ko ka fito kai ma jama'a babarodo kai na Allah ne ka fito kana caccanza tafiya ka fito kai rawani ka sa babban riga ka fito an ce kai ne sheik zaka yi wa'azi ka fito an ce kai ne shugaba kana zaune a gurin ku ne kai ne chairman kai ne wane wallahi ka san laifin ka kowa ta abin da yake ma Allah to kuma qur'ani abin da yake gaya mana wama asabakum min musibati fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an kaseer duk abin da ya same ku na musiba to saboda abin da hannayen ku suka aikata ne sai Allah ya ce wa ya'fu an kaseer domin ma Allah ma yana gafarta mafi yawa ashe da Allah zai kama mu da duk laifukan da muke yi to gabaki ɗaya ma sai Allah subhanahu wataala ya halakar da mu kafin rana ke zawani dan haka zunuban mu jama'a musulmi kowa ya san zunubin sa ka kalli tun daga alakan ka da Allah yanzu ne magana inda muka yi shirka a cikin rububiyya to masu zuwa gun bokaye da yan bori masu neman sa'a mace ce za a yi mata kishiya sai ta je gurin boka duka wannan ba kafirci ga Allah bane baya ga abubuwa da muke kirkirowa na bid'o'i abubuwa da muke kirkirowa na zunubai zinace luwadi har yau ta kai ga ma ba koye ma dugo da luwadi a da ana kunya a bayyana mazuna to yanzu ba zina ba luwadi ma da madugo ba koye shi karara ake yi da shi kuna jin ba zai fusa ta Allah ba jama'a ko ku Allah zai kishi ne manzon Allah ce innallahu ghayur Allah zai kishi ne sannan ga wancan aya wadaraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutma'innatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fa kafarat bi an'amillahi fa azaqaha Allahu libasal ju'i wal khawfi bima kanu yasna'un wata alqarya ce Allah ke bada misali akan ta yace tana cikin haja-haja tana cin arzikinta daga ko ina duk abin da ta taba dukiya ne arziki ne amma fa kafarat bi an'amillahi sai ta kafirce mun iman Allah maimakon ta karbi ni'imomin Allah ta gode sai ta kafirce fa azaqaha Allahu libasal ju'i wal khawfi sai Allah ya dandana musu tufafi da sutura na tsoro da yunwa dan Allah jama'a musulmi halin da muke ciki a Najeriya ya wuce waɗannan matsalolin guda biyu tsoro da yunwa Allah ce fa azaqaha Allahu libasal ju'i wal khawfi bima kanu yasna'un Allah ya musu wannan mugunyan azaban ne saboda irin abin da suka aikata da hannayen su sannan a cikin wani hadisi wanda al-Imam Ahmad ya rawaito manzon Allah ya ce waja'alallahu dhillata was-sighara ala man khalafa amri Allah ya sanya kaskanci da walakanci akan duk wanda ya saba al'amari na to ba umannin annabi muke sabawa ba kowa san ran shi kawai to sannan jama'a ga wani hadisi zan karanta shi a gurguje amma na tabbatar da malamai za su yi bayanin shi a ajujuwa idan an koma ko a majalis ni ilimi wannan hadisi Sheikh Al-Albani ya ambace shi a cikin sahiha ya kuma ambace shi a cikin Jami'us Saghir hadisi ne ingantacce manzon Allah yake cewa ya ma'asharul muhajirina ya ku cincirin da mutanen Madina abin nan muhajirun mutanen Makka da suka yi hijira suka dawo Madina yace khamsun ga waɗansu abubuwa guda biyar a'udhu billahi an tudrikuhunna a yace idan tulitun bihinna a'udhu billahi an tudrikuhunna yace idan aka jarabce ku da waɗannan abubuwa guda biyar kai annabi yace matsalan ba karama bace ina roƙon kada Allah ya jarabce ku ku sabai da wannan matsalan saboda girman hadarinta sai annabi yace sallallahu alaihi wa sallama yace lam tabhar al-fahishatu fi qaumin qab hatta yu'linu biha babu wata al'umma wanda alfasha zai bayyana a cikin ta kuma mutane su rika bayyana alfasha kai ko irin askin nan da matasa ke yi kaga an aske rabin kai kaga kan mutun ya zama irin kan wani dan iska a America ya ishe mu fitina an bayyana banna to ballantana yau akwai gidajen karuwai ko babu yau akwai gidajen giya sai dai alhamdulillah ciyaman na saban gari Allah ya saka masa da alkhairi yayi kokari akan yanda zai gusar da irin waɗannan matsaloli a cikin sabon garin local gannan da Allah zai sa sauran ciyamomi su koyi da shi to da alkhairi ya ƙara yawa a cikin al'umma Allah ya saka mishi da alkhairi ina kaunan shi a cikin zuciyata saboda Allah saboda irin waɗannan kyawawan ɗabi'u na shi Allah ya saka mishi da alkhairi ya karfate shi to ga gidajen karuwai kai ga zinace-zinace a angoyi, ga shaye-shaye, ga zalincin shugabanni, ga kangarewar talakawa, ga wato irin inda ake tozarta ilimi ana tozarta malamai, duk alfasha ne billahi allazi la ilaha illa huwa. Annabi ya ce to duk al'umman da ta fada ma alfasha, ta bayyana alfasha, to sai Allah subhanahu wa ta'ala ya jarabce su da annoba da cututtukan da yake iyayensu da kakanninsu ba san su ba. Sai kaga yaro yanzu an haife shi da ciwon zuciya. Shekara 50 nan wallahi yaro ba a san yana ciwon zuciya ba. Ba a san yaro na ciwon kansa ba. Yau ga cututtuka nan ko ta ko ina. Maganar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ta gaskata. Abu na biyu, manzon Allah ya ce al'umma ba su taba tauye mudu da ma'auni ba. Face sai Allah ya kama su bisinin illa uqibu bisinina, sai Allah ya kama su da shekaru na fari, shekaru na wahala, wa shiddatul mu'una, da tsananin rayuwa. Duk wanda suka koma suna tauye mudu da ma'auni, duk abin da ka kulla da dan kasuwa sai kaga tasgaro illa qalilan, sai ɗan kadan daga cikin su ana tauye mudu, ana tauye ma'auni, kowa san irin yanda yake tauye nashi mudu. Matan aure a gidan aure ta san inda take tauye na ta mudu. Shugaba a office ya san inda yake tauye na shi mudu. Talakawa sun san inda suke tauye na su mudu. Yan kasuwa sun san inda suke tauye na su mudu. Annabi ya ce duk al'umman da ta fada cikin wannan, sai Allah ya kama su da shekaru na fari, da tsananin wahala, wa jawrin sultan, da kuma zalincin shugabanni. Shugabanni sai ta azabtar da mu marasa inda zamu sa kanmu. Jama'a, maganar Annabi ya bayyana ko bai bayyana ba. Allah ka shiryar da mu. Abu na uku, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk al'umman da ta hana zakkan dukiyanta, sai Allah ya jarabce su da rashin ruwa. In ma an ba su ruwan, to sai abinci ya tsada. Manzon Allah ya ce kai baicin ma dabbobi, to da Allah subhanahu wataala ba ma zai saukar musu da ruwan ba. Ashe mu yanzu muna cin albarkacin dabbobi ne. Ashe matsayin mu a wurin Allah ma bai ma kai matsayin dabba ba. Saboda albarkan dabba muke ci, nas'alullahu salamata wal afiya. Yau a ce an kai ga koda mijinki ne, yazo ya ce ke Aisha yau ba zan baki abinci ba, albarkan wancan akuyan ne ma yasa zan baki abinci. Dan Allah da ke da akuyan wacce ta fi daraja a gidan kenan. Akuyan ta fi ke daraja. To haka fa muke kenan a wurin Allah saboda irin zunubin mu. Abu na hudu, manzon Allah ya ce duk al'umman da ta tauya alƙawarin Allah da alƙawarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, sai Allah ya dora makiyansu a kansu. Sai makiyansu sun zo sun kwace ma abin da suke dashi. Ga yana yanzu kuna ta ihu, wai kar mulki ya koma kudu. Billahi allazi muka ci gaba da zama irin wannan saban Allah, da saba wa manzon Allah, to sai ƴan kudin sun karɓi mulkin kuma su zo su bautar da mu. Ga yana yanzu wanda kake renawa, kana ganin shi ai wannan arne ne akan dutse yake, ko ka tamamman tufafi bai dashi, yanzu a jihar Kaduna raba-raba kuke yi da su. Maganar manzon Allah ta dauko bai fito ba sallallahu alaihi wa alihi sallama. Abu na karshe na biyar, manzon Allah ya ce duk al'umman da bai da shugabanninta ba su yi aiki da littafin Allah ba, to sai Allah subhanahu wa ta'ala kuma ya sanya sabani ya soye su. Sai ka ga musulmi masallacin su daya, amma bambancin PDP da ADC ya sa ba sa magana. Sai ka ga har ana jihadi kamar a garin Kano, sai ka ga an dauko makami da masu goyon bayan wane da masu goyon bayan wane, yadda ka san ana jihadi tsakankanin musulmi da kafiri, haka fa ake yi. Ba a suhun bainau, an koma fada ya mu ya mu. Shi yasa sai su koma kiya sai su koma, in mun gama kashe kan mu su san shi ko su karasa wanda za su karasa. Jama'a, manzon Allah ya faɗi gaskiya. Malamai sa ƙara bayanin wannan hadisi, ga su Malam Abdullahi nan sa ƙara bayanin wannan hadisi a majalis. Da haka abu na hudu, ina kira ga shugabanni su kuma a keɓe cewa su ji tsoron Allah, su sani wallahi nauyin al'umma yana wuyansu, kuma sai Allah ya tsaye da su ya tambaye su, kuma su sani cewa in mu ne yau ba mu ne gobe ba. Don Allah, ga dattawa nan ku ne kuka ga zamanin siyasa da ake cewa jumhuriya ta farko, zamanin su Saddauna. A yau duk wanda yake jumhuriyar zamanin su Saddauna, ƴan tsararru ne za ka rika kidayansu, duk sun kai. Jamhuriya ta biyu, jamhuriyar NPN ce na zamanin su Shagari, yau kaɗan ne a cikin su suma. Akwai wani analysis daga naga wani yayi, yana cewa gwamnonin zamanin Shagari kusan galibin su sun kare bai wuce mutum da ya ko biyu bane, kila ma yanzu sun kare shi karewa ga baki daya. Haka nan ma jamhuriya ta uku, zamanin Babangida NPC da NRC ne ko SDP da wane ne, to da wannan jamhuriyar, to da jamhuriyar ma da za a yi ta gaba, da su HIV, da su wane ne, da duk gasu nan tarkashen, to ku sani cewa in mu ne yau ba mu ne gobe ba. Akwai an yi wani shugaba, duk shugaban da aka yi, ku yaƙuri, ina faɗin abin da kowa ya sani ne. Zamanin makarfi, in ka buɗe rediyo, sunan makarfi kawai kake ji, amma yau sai ka shekara ɗaya baka ji sunan makarfi ba. In ka buɗe rediyo, sunan nama da kake ji daram dam 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 guda uku. A lokacin nan mu a zariya Allah bai sa mun samu dan guda ɗayan ba, amma yanzu fa sai ka shekara biyu baka ji sunan shi ba. Akai zamanin Yakowa, yanzu wannan ma ya zama tarkace, an gama da babin shi. Akai zamanin Muktar Ramalan Yaro, an gama da babin shi. To yau ana wannan zamanin, tun daga shugaban ƙasa da gwamnoni da ciyamomi da kowa, wallahi gobe ba ku bane. Sai dai kuma ku ji ana yi irin yanda talakawa suke zuwa ana tuture su, kuma wallahi gobe ku za a ture. To da haka ina kiranku, ku tsoraci Allah, ku kiyaye amanan da Allah ya baku. Ku sani cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi yayi addu'a, yace ya Allah wanda ka bashi mulki a cikin al'ummata, sai ya tsananta musu, ya Allah ka tsananta masa. Haka annabi ya addu'a, da haka duk shugaban da ya tsananta mu al'umma, ko da maslahan su yake nufi, dole ya bi su a hankali, dole ya bi su a hankali. Ba zai kasance shugabannin Najeriya sun gurɓata mu shekara 40, yau a zo a ce cikin kwana ɗaya biyu ana son kowa ya koma daidai 100%, ba zai yiwu ba. A bi mu a hankali, a koya mana bin doka da oda, a tausaya mana, a rausasa mana, a rangwanta mana. Waɗanda aka kore su a aiki, a biya su haƙƙinsu. Waɗanda ba su da sana'a, a nemo musu sana'o'i. In za a yi wani gyara, in akwai hanya mai sauƙi, aka ɗauki hanya mai tsanani, wallahi an saba manzon Allah, kuma gobe kiyama sai Allah ya tuhume ka. Da haka duk wanda ya matsanta mu al'umma, manzon Allah ce Allah ka tsananta mishi. Da haka tun a duniya sai ya fara ganin tsanani, ballantana lokacin da ya zo mutuwa, kowane mummuni yana samun sauki, shi cikin tsanani zai mutu. Hakanan zai gamu da tsanani a cikin kabari, zai gamu da tsanani ranar tashin alkiyama. Sai annabi ya ce, amma ya Allah, in ka ba wani mulkin al'umma sai ya rausasa musu, to ya Allah ka rausasa mishi, Allah ka rangwanta masa. Wannan hadisi al-Imam Muslim ya rawaito. Riwayan da al-Imam Abu Dawud ko ya kawo da wani daga cikin malamai, annabi yana bayanin ne cewa duk wanda Allah ya bashi mulki a cikin al'umma, sai ya rufe kofansa daga talakawansa, bai damu da bukatunsa ba, duna khallatihim wa hajatihim wa faqarihim wa hajatihim. Annabi ya ce duk wanda ya rufe kofansa, bai damu da kokensu ba, bai damu da talaucinsu ba, bai damu da kakanakayensu ba, bai damu da wahalhalunsu ba, gobe kiyama shi ma duk sai Allah ya rufe mai kofa, ba zai samu cin nasara cikin waɗannan abubuwan ba. Manzo Allah ce wanda baya tausayin mutane, shi ma Allah ba zai tausaya masa ba. A ƙarshe ina jawo hankalin jama'a, wata sharri, wani sharri da wata goguwa yanzu ta taso, sai ai ta zagin malamai, ai malamai su ne suka ce mu je mu zabe, ai malamai su ne suka ce mu je mu zabe, to mu je, malaman sun ce ku je ku zabe. Amma ko su ce ku zabe ko kada ku zabe, malamai su suka tsaye da ƴan takara a PDP da APC, jami'a ta tsaye da ƴan kayanta, ba malamin da ke da hannu gurin tsaye da ɗan takara. Amma abu biyu sun faru, yana da daman da kowa zai ijtihadi. Wanda ya yi tsakanin shi da Allah, ko a cikin malamai ko a cikin shugabanni, yana da lada ɗaya, ijtihadi ne. In ya daidai yana da lada biyu, in ya kuskure yana da lada ɗaya, in yayi ma Allah, in yayi ma Allah. Kuma misalin wannan shine misalin namiji da zai tashi yana neman aure, zai je ya ta addu'a, ya ta shawara, har malami ma lokaci sai ya nemi shawaran sa, ya nemi shawaran dattawa, ina son in aure, a ce je ka nemi Zainab, yar gidan malam wani, sai ya je ya auro ta. Zai rika zuwa gidansu ya bada kuɗin toshi, ya bada kuɗin mene, a sa sadaki, ya biya, ya kama gidan haya, ya je ya kaya akwatuna 5-6, ya ɗauko matan nan ya kawo ta gida, shi ke ciyar da ita, shi ke shayar da ita, da shi take ɗeba kewa. Amma sai ka ga matan nan ta koma tana azabtar da wannan mutumin. Akan yi lokacin da yake ma matan ita za ta yi sanadiyar ajalinsa, ita za ta sami shi hawan jini, a wannan lokacin za a zo a zarge shi, a ce kai ne ka je ka auro ta. Iya ijtihadin shi kenan, abin da zai iya yi ne, amma abin da ke ɓoye fa na Allah ne. Ko kuma ka je ka ci abinci, kaji mutun ya ce maka wallahi ni mai son cin alalani dan Allah abin alali in ya ci alalan nan gudawa ya kama shi daga nan sai asibiti wanda daga nan sai lahira da ya san zai mutu zai ci wannan abincin so dan ka koda malami ya ce ku je ku zabu wani iya ijtihadin shi yayi in ya daidai ladan shi bi a wurin Allah in ya kuskure ladan shi daya amma babu yadda za a yi ne in dai ya nufaci Allah da aikin sa Allah ya bashi zunubi so dan ka kama bakinka naman malamai guba ne duk wanda ya ci naman malamai ya ci guba wallahi guban nan sai mishi tasiri to ina muku fatan alkhairi ina ma Najeriya fatan alkhairi Allah ka daidaita mana al'amura a Najeriya Allah ka shiryar da mu tafarki madaidaiciya Allah ka shiryar da shugabannin mu tafarki madaidaiciya Allah ka dora mu akan daidai ya Allah kora kore da laifuffuka da muke maka ya Allah ka kama hannayen mu Allah ka gafarta mana Allah ka daukake mana wannan musibu Allah ka daukake mana wannan fitintunu Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya da gamawa lafiya ya Allah abin da ya tsarafin mu Allah ka iya mana abin da muke iyawa Allah ka taimake mu Allah ka shirya mana ƴan matan mu Allah ka gefta mana samarin mu Allah ka tarbiyantar da kananan yaran mu dattawan mu Allah ka albarka gare su shugabannin mu Allah ka ja makwarkwadan su ga dukkan alkhairi Allah ka kama hannayen su daga yin zalunci ya Allah ka taimaki jami'an tsaron mu ya Allah ka dora su akan ƴan ta'adda ya Allah jami'an tsaron mu Allah ka cire gurbatattu a cikin su Allah ka daidaita tunanin su ya Allah wadancan ƴan ta'adda idan masu shari'a ne Allah ka shiryar mana da su idan ba za su shirye ba Allah ka nuna mana bayan su Allah ka sa makaman su sai aiki a cikin su ya Allah duk wani wanda ke ba su goyen baya ko jajjan fata ko da bakin fata ko a cikin Najeriya ko a wajen Najeriya ya Allah da duk wanda ke ba su goyen baya na dukiya ko shawara ko tunani ko ya rika tafa musu in sun yi daidai ya Allah ka nuna mana bayan sa Allah ka turmu hancin shi a ƙasa Allah ka walakanta shi Allah ka kwance mishi zani a kasuwa mu kuma Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya da gamawa lafiya wa sallallahu wa baraka ala nabiyil karim fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk barakallahu fiki